يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس 27 ga watan رمضان هجرة من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دورة أيه دورة 35 mun sake dawowa wannan masallaci domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a cikin suratul an'am kafin fara karatu akwai tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama da addu'a yace malam Allah ne ya jarabce ni da Allah ya jarabce shi da matukar wai kaunar wata mace sun kai shekara guda tare to sai tace masa sai take masa maganan aure shi kuma zahirin gaskiya ba shi da sisi kuma gashi makaranta yake yi to shine yace mata sai ya gama makaranta saboda ya rabu da ita ya faɗi wannan magana don yanzu haka aji ɗaya yake amma sai tace sai ta ce masa tunda ai shekara uku ne nan gaba kacal za ta jira shi shi kuma yana ganin in ya gama makaranta ba shi da tabbacin cewa zai samu aiki da zaran ya gama to abin shawara yana neman shawari a nan me ya kamata ya yi wannan yawanci abin da yasa aka karanta wannan tambayan saboda ana samun mutane da yawa suna yin haka sai kawai mutum ya je ya makale wa wata baiwar Allah ya gama janye hankalinta alhali ba gaskiya yake zai aure ta ba kuma ma ba ma yi da shirin aure watakila ma za ka samu iyayensa ma ba su san ma yana neman wata yarinya ba to amma sai ka samu kuma duk wani mutum da zai zo wanda da gaske shi kuma yake nufin zai aure ta sai ka ji ta ce a'a tana da wanda zai aure ta alhali wancan yaudara yake mata saboda haka mata ya kamata su mai da hankali da irin waɗannan abubuwa wani sa'i sai ka samu asali ma dama daga mutum ya zo kawai kyawun sai zai turo wakilansa inda gaske yake yi su je su tambayi izini a gurin mahaifi idan ya turo iyayensa suka tambayi izini to nan duk lokacin da aka zo za a ji aika samo wa innan iyayen nasu a ce to menene bayani amma wani za ka samu iyayensa ma ba su sani ba alhali ya yi nisa da ɗauke hankalin ita wacce yake zuwa wa ita kuma da ke yawanci ba safe a wannan shekarun za ta iya dogon tunani masu yawa ba sai kawai abin da ya riga ya burge ta ita za ta tsaya a kai wannan ya kamata a ji tsoron Allah su maza masu yin wannan sannan su koma ta su mai da hankali su san cewa in mutum ya zo ya turo wakilansa iyaye su tabbatar shi ma baban yarinya bai kamata ya bar wani kawai yana zuwa ba tare da ya san iyayensa ya san daga ina yake wallahu ta'ala a'lam wannan kuma bayan ya yi addu'a da bayan sallama har yanzu ya ce tambayarsa ita ce an ce ciki a masallaci haramun ne ina so in ji ingancinsa in kuma haka ne wani irin cikiya ne haramun don nakan ji ana cikiya wato sai addu'a kuma har yanzu daga ƙarshe wani sai akan manta a wasu ko a masallatai a sanar da cewa ana cikiyan abu kaza ya bata amma ba safai za ka ji ba sai dai sanarwa yawanci amma akan manta a wasu masallatai wani sai ya ce in an ga abu kaza ko kuma abu kaza ya bata ana nema wannan kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gaya ma abu kazansa ya bata a masallaci inda ya ci masallaci ne kace masa kar Allah ya mayar masa kar Allah ya sa ya samu to inda cikiya ne abu kaza to amma kawai misali a irin nan akan turo a ce an sace wa mutum kaza yana neman a taya shi addu'a wannan neman a taya shi addu'a ne ba wai cikiyan ina abu kaza ko kuma wani abun nan to amma dai cikiya a masallaci wannan kamar yadda ya faɗa din ne ba mamaki irin wa'innan abubuwan yake ji wallahu ta'ala alam in dai cikiya ne bai halatta ba masallaci tambaya ta gaba sai malam me hukuncin wanda yayi wa mahaifinsa tsaki kan wani abu da mahaifin ya kan yi wanda bai dace ba mahaifin ya kan yi wani abu ne wanda bai dace ba shi kuma ya kan yi tsaki bai halatta ba mutum yayi tsaki Allah ya ce fala ta kullahuma uffin uff aka ce mafi kankancin kalmar magana kenan tsaki kamar ai a fili yake kawai muzantawa wanda aka yi wa tsaki ne saboda haka uff shine kawai mutum ya kai wa babansa ka ce ha'a ko wani abu dai uffin duk wani abu da za a ansa shi karamin abu yana iya ɗauka yana shiga cikin uffin din nan balle tsaki kan wannan kai tsaye kawai haramun ne mutum ya yi wa tsaki wa iyayensa saboda haka in babansa yana yin abun da ba daidai ba sai ya ja hankalinsa zuwa ga ya koma zuwa ga daidai ya kuma bayyana masa wannan abun kuskure ne ko ya sa wanda zai iya yin hakan ya yi dan kuma ya ce malam mutum ne sallar azahar da la'asar suka kubuce masa saboda larura kuma har lokacin magariba ya shigo shin zai azahar da la'asar din ne kafin ya yi magariba kwarai kuwa abinda zai yi kenan sai ya jero sai ya yi azahar ya yi la'asar sannan tukuna yi magariba wallahu a'lam wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ya ce ni malam roƙonka nake yi da ka yafe mun abinda na maka domin akwai lokacin da na yi kiran sallah a anguwarmu sai na yi irin wadda ake yin Allahu Akbar 4 times sai tsofaffin dottijan gurin shi ya rubuta wai tsofaffi ila abokanan babansa ne kuma ko ma sun fi baban saboda haka sai dottijan gurin suka yi ta a kaina a kan su ba su san hakan ba suka ce ina na samu wannan irin sallah ni kuma ba ni da wani hadisi ko bayani mai ƙarfi sai na ce ai malam tahir ne ya fada amma ba zan iya tuna hadisin ba sai na ce musu ai malam tahir ne ya fada amma ba zan iya tuna hadisin ba alhali ni tun da nake sauraron wa'azinka ban taba jin kayi magana akan kiran sallah ba ranar kawai na yi amfani da hakan ne na tsira to don Allah malam a yafe mu kuma malam don Allah a taya dan uwana da addu'a akan wata mace da yake so amma babanmu furyaki abin ya ce sai dai ya nemi wata ya canza ya nemi wata wannan kan bai yadda ya aure ta ba malam kamar yadda na faɗa cewa shin kamar yadda na fitar da kai a gun mutane da sunanka kamar yadda na fitar da kaina ne wataƙila na fitar da kaina a gun mutane da sunanka ya halarta kadan ka ga mutane suna yin maganar wani malami ka jingina wata magana ta alkhairi ka ce shi ya faɗa kamar yadda na maka malam kamar yadda dan uwana dan uwan nan nawa yake ya halarta hakan ko kuma yaje kotu yaje kotu ta daura auren wato ta daura ko yaje kotu ta daura tunda dalilan baban ba wani abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada bane kadan okay. To wallahi ta'ala alam abunda da yake nubi wancan abunda ya kamata shine idan za a jingina magana ga wani wanda aka ga ko malami ko dalibi ko makamantan haka a jingina abunda tabbas ya fada amma in abunda bai fada bane wannan hatsari ne musamman akan harkar addini duk abunda zaka fada inda kan harkar addini ne ka tabbatar cewa eh lalle ka ji shi ya fada domin ko da ka ji shi ya fada ai ba hujja bane fadarsa zata iya zama in dai fadarta sa gaskiya ce ko yana da dalilai masu karfi to nan ne zai zama hujja amma don ya fada sai aka samu kuskure ne bai daidai ba ko kuma an samu wani dalili ko hadisi ko bayanan malamai magabata wanda suka yi karo da nasu za a koma matukar ba shi da dalilin da ya kai nasu sannan kuma duk mutum lokacin da zai ce wani ne ya fada ko ya ce kaza to ya tabbata lallai hakan ne kar kuma mutum ya wai don yana neman ya wanke kansa ko ya tsira ya dauko maganar wani ya fadi ya jingina wata magana ga wani wannan bai kamata ba amma cewa da kai a yafe ma wannan kamun yafe insha Allah ta'ala sannan kuma maganar baba ya hana dan uwanka yin auren wata mace watakila akwai abubuwan da yake da shi mafi alkhairi dai kuma sannan samsan bai kamata a kai shi kotu ba bai dace ba ko kada mutum ya kai babansa kotu akan wata wanda ba shi da tabbas ya za su kasance saboda haka wannan bai dace ba wannan tunanin bai yi kyau ba wato mana aje ayi auren kotu okay mana ba ya kai baban kotu ba wato yaje a daura auren kawai a kotu duk da haka ko shine abin da ya rubuta kenan yawa maganar yaje a daura auren a kotu ai an nuna an fi karfin baban kenan tunda kotu ta fi karfin kowa bai kamata yayi haka ba Sheikh Muhammad al-Mukhtar Shangidi hafizahullahu ta'ala yace in mutum babansa ya hana shi auren wata in dai ba daura auren ba yace to ya bi umarnin baba yace domin akwai wanda ya zo masa Sheikh Muhammad al-Mukhtar Shangidi sanannen malamin fiqhu ne da addini yanzu haka a duniya wanda Sheikh Usaimin suka tabbatar da tafsiya a kansa gurgurdan ya abunan din sun suna rai yana ce masa shabbun faqihun matashi masanin addini yace akwai wanda ya zo masa yana cewa babansa ya hana shi aure yace yabi umarnin babansa ya hana shi auren wata yarinya shi ma isan dadin yace masa yace yabi umarnin babansa yace amma daga karshe bai bi ba yace amma da aka yi auren subhanallah an samu jaraba da ba a tsammani mummunar jaraba saboda haka irin wannan abubuwa kawai a hakura sai abi umarnin baban kawai ya ji a samu wata duk abin da wata take da shi ana iya samu a wani guri insha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala wannan ma dai rubutun wani irin rubutu ne yace malam ina matsayin bashi da nefa suke dorawa mutane na kuɗi wanda a gaskiya ba kai amfani da wutar ba har na wannan ba kai amfani da wutar har wuta wadda ta kai har na wannan kuɗin ba alhali kana da mita sai su kawo maka estimate kamar na unit 500 ko 300 alhali bai wuce unit 40 ko 50 kai amfani da shi ba shin wannan bashi dole ka biya ne ko kuma yaya gaskiya akwai matsala a irin wannan ayyuka musamman harkar aikin wutar Najeriya ana samun matsaloli sosai kawai ai estimating cewa guri kaza a kai kaza guri kaza a yi kaza wannan gaskiya kuskure ne kuma sannan ba haƙƙin mutum bane ya biya wannan sannan ana iya ƙara kuɗi duk lokacin da ka dama yanzu misali watan da ya wuce nan kawai sai aka ce an ƙara kuɗi kaga ƙa'ida shine hukuma ta dakatar da su daga ƙarin kuɗi ba su cancanta su ƙara kuɗi su kaɗan su kawai wa talakawan ƙasa alhali gwamnati tana nan ba ta sani ba ko kuma gwamnati bata yadda ba, sannan talakawan da ake ai saye da sayarwa ne ake. Ya kamata a shawarci mai saya cewa za mu ƙara kuɗi wa farashin kayan, in kana so ka saya, in ba ka so to a dakatar da wannan kasuwancin da kai. Amma ba shawari ba kuma kawai a kawo bil abinda ka san kake biya a baya shi kenan, kawai an kawo shi kenan, kawai dole kawai ka biya. Ba Najeriya ba, ba inda ake yin wannan abubuwa, ba doka, ba oda, ba tsari, kowa kawai yayi ƙarfinsa yadda yake so akan talakawa. Ba wanda zai ji kadunsu a ce ya za a yi wa talakawanmu haka, wannan bai kamata ba. Da ya kamata a dakatar da biyan wannan ƙari ɗin, sai an zauna an tattauna a faɗi dalilan ƙari, a tabbatar eh haka ne, a tsara magana, sannan a tabbatar da gaskiyar abu, sannan a zartar. Amma ina ya ga sau da yawa an abu nan, wannan kowa kusan yawanci gaskiya yana shan irin wannan abubuwa ne da mutanen da suke aikin wuta. Su kuma watakila wasu na ƙasa-ƙasa ɗin ma'aikatan ba a san menene ya sa suke abun nan ba, watakila su ma suna samun kansu ko a tsaka mai wuya ne. Amma dai wannan bashin da mutum bai sha wutarsa ba, ba haƙƙinsa ba ne ya biya. Ko a wannan watan da ya wuce mu ma yadda muka yi dogon surutai tsakaninmu da ma'aikatan NEPA, amma dai muka mun fahimci juna da su. Amma fahimtar juna da muka yi an dora ne, mu muna ga ƙarin ba mu san da shi ba, yau ba mu san da shi ba. Sannan suka ce ai lallai su kuma su ma ba su sani ba, kawai daga can na gaba da su ne aka turo wannan ƙari. To muka ce to mu ba mu shirya biyan wannan ƙarin ba sai daga baya. Abunan a gaskiya mu muna ga ba wai bashi ne ma da ya kamata a ce ya hau kanmu ba, a shari'ar musulunci ba bashi ne da ya kamata ya hau kanmu ba. To watakila wannan shi ma irin sai samu, don haka irin wannan ba su suka a tantance. Amma a waɗanda suke kula da wutacin anguwanninmu kwanan nan a bisa adalci, su suna tantancewa na ga, sukan zo su rubuta haƙiƙanin ni da yadda na gaske a gidanmu kan, sukan duba haƙiƙanin mitar na wata ja, sannan sai a rubuta, in an zo ma sai a rubuta na watan gaba da na watan yanzu, sai a samu difference ɗin tsakanin. To wannan mun tabbatar eh mu muka shi, saboda haka sai mu biya. In ba mu biya wannan gaba ɗaya ba, suna bin mu bashi banda wanda suka yi ƙari na wannan watan. Yawa wannan ƙarin muna ja. To wallahi ta'ala alam, yawanci gaskiya rashin dokoki da rashin tsari ya sa ana iya zaluntan juna ba tare da an ankara ba. Muna fatan su gyara wannan abubuwa. Wannan kuma yace da bayan ya yi sallama shi ma ya yi addu'a da fatan alkhairi, sai tambayarsa ita ce a yayin alƙunuti in an yi salati mutum zai ƙarasa salatin ne ko zai ce amin? Sannan in an ce ya hayyu ya qayyum, me mutum ya kamata ya faɗa? Zai ce amin ne ko ya Allah? Sannan addu'ar ana shafawa ne ko ba a shafawa? In an kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kunuti, za a iya cewa sallallahu alaihi wasallam. An kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ƙari da sallallahu alaihi wasallam. Sannan duk inda ba cewa ba addu'a aka yi ba, don mutum yana tsarkake Allah ko yana kiran Allah da sunayensa ko da sifofinsa, wannan ba a cewa amin ko ba a ce ya Allah ba, bai tabbata sunna ba. Wannan wasu malamai ma suna ganin cewa kamar yana shiga cikin bid'o'i. An Sheikh Hussein Ali Sheikh, ɗaya daga cikin limaman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ga shekara biyu ko uku da suka wuce, wata ran ina kallon su tarawihi na ga yayi nasiha akan wannan. Yana idan da sallah kafin a fara tarawihi yayi bayanai masu ƙarfi akan wannan, cewa sai ka ji wasu na ya Allah a inda ba abun nan ba, da kuma faɗin wasu maganganu a cikin lokacin da ake yin alƙunuti. Yace duka wannan ana iya faɗawa cikin halaka, don haka abun da bai tabbata sunna ba ita bai kamata ba. Inda ya kamata a ce amin, ya halatta a ce amin, wato bi ma'ana Allah ka karɓa mana, shine ma'anan amin. Wannan kan ya kamata. Sannan shafawa, ba a shafa fiska in an yi alƙunuti a gurin wasu malamai. Wasu malamai kuma suka ce duk hukuncinsa ɗaya da ko'ina wajen a shafa fiska, za a iya shafa fiska lura da bayanan wasu malamai kuma da kafa hujja da hadisin da ya kai martaban hasan, cewa za a iya shafa fiska kamar yadda Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Wanda yake tambayarsa ita ce mutum yana iya bin wanda yake yin tarawih raka'a goma, amma idan ya yi takwas sai ya yi niyyan witiri a raka'a biyun ƙarshe, to ai da daddare ba a witiri da raka'a biyu, ana witiri da raka'a ɗaya ne tak, witiri witiri raka'a ɗaya ko raka'a uku ko raka'a biyar da su ake yin witiri in dai da daddare ne. Amma da rana ne ake yin shi, ake shaffa a witiri, mutum bai samu damar yin witiri da daddare ba saboda wasu uzuri, to da rana zai biya wannan witiri din, to na raka'a biyu zai, ana yin witiri da raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida in da rana ne lokacin da ake biyan witiri. Amma in dai da daddare ne da raka'a ɗaya ko uku ko biyar da su ake, saboda haka ba zai yi niyyar witiri da raka'a biyun ƙarshen ba, sai dai ya ƙara ɗaya. Wallahu ta'ala alam. Wannan kuma ce assalamu alaikum, bayan ya yi addu'an Allah ya mana jagoranci, sannan kuma sai ya tambaya cewa menene hukuncin matar auren da take mu'amala da maza ko gaisuwa a wurin aiki wato office, sannan menene hukuncin aikinta da sauransu. Bai dace ba mace ta zamanto tana mu'amala da maza har ya wuce iyaka. Za su iya magana da maza a ko'ina, ko a kasuwa ne, ko a asibiti ne, ko a ma'aikata ne, za su iya magana iya magana da ta dace, za su iya gaisawa, yin sallama ko wani abu nan, kawai gaisawa assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan, wannan ma ya isa gaisuwa, ko kuma lafiya lafiya salau, kalmomi kawai ta gaisatu. Amma ba tana ta gaisawa tana dariya ta tambayi ƴaƴa ya tambayi ƴaƴa ta tambayi dabbobi, wannan duk bai halatta ba. Sai ana tambayanta wasu abubuwa, tana tambayanta wasu abubuwa a kawai iya a taɗaice kalmomi, kawai kalmomi kai tsaye kawai an gama gaisawa shi ke. Don haka irin waɗannan abubuwa, akwai littafin da Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala ya wallafa, abunan sunansa abuna almaratu ne ko menene, fi maidani amaliha, wani abu dai haka, fi maidani amaliha, ya yi magana masu mahimmanci a cikin wannan, ko ɗan ƙanƙanin littafi ne wanda taƙaitaccen littafi ne, taƙaitattun takardu, ƙarin bayanai da yawa za a iya samu a cikin wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce, don Allah malam, ina so amin ƙarin bayani a kan mutanen da suke zagin shugabansu. Zagin shugaba kamar ya, yawanci zagin shugabanni yawanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Ba za a zagi shugabanni ba. Kai a kwanan nan ma daga cikin malamai magabuna wanda suke raye masu huduba a haramai, wani yana gabatar da huduba ake cewa a Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ma a taɓa karanta bayaninsa da yake maganan cewa ko ka ga mutane suna raɗan shugabanninsu, wato ma'ana suna riban shugabanninsu, suna aibata su ta hanyar gulmace-gulmace, duk wannan yana kawo shugabanninsu kangare, to sai mutane kuma su samu matsala daga shugabannin nasu. Abin da ake so shine a yi addu'an Allah ya shiryar da su, Allah ya zuba tausayi a zuciyarsu domin su ji tausayin talakawansu. Domin yawanci shugabanni, duk shugabanni da kaga an nada akan mutane, to daidai da talakawan ne. Shugabanni ba sa kin yin tausayin talakawa, sai in talakawa ba sa tausayin kansu. Duk lokacin da kuka wayi gari ba fa biyayya ga Allah, to za a ɗora shugabannin da daidai da irin ɗabi'arku, domin a hukubantar da ku, wato a horar da ku da irin yadda ɗabi'arku take. Abuna Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dukan sun kowannensu ya yi magana, idan ka duba abuna mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna littafi ne, kowanne daga cikinsu ya yi magana cewa ni zan yi wa, wato kowanne yana cewa da zai samu daman yi wa shugaba nasiha, to da zai masa nasiha ne a keɓe. Suka ce domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba za ku gushe cikin alkhairi ba matuƙar kuna yi wa shugabanninku nasiha, to hanyar yi musu nasiha shine a keɓe. Ba zuwa za a yi kawai a hamin bari a ta kiran sunan, a ayyana shugaba a kira sunansa a ta cewa yayi kaza yayi kaza ba, wannan ba zai sa shi ya gyara ba. Kuma sannan ba mamaki kuma Allah bai sauke shi akan mulkin ba, to kaga sai a samu matsala wanda za ta koma kan talakawa matsalolin. Saboda haka ba a so a tsine musu ko a zage su ko a rinka yin wasu abubuwa wanda ba su kamata ba. Wannan shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka duba sahih Muslim Kitabul Imarat za ka yi ta ganin irin wannan. Har sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa kai za a yi wasu shugabanni a wannan al'umma din a ƙarshen zamani, wa'innan shugabannin za su zo wasu irin mutane ne marasa tausayi, kai jikinsu ne kawai jikin mutane, zukatansu zukatan shaidanu. za su shugabanci karshen wannan al'umma ta. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi wannan kai sai dai mu yake su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina za mu yi biyayya gare su sai za ku yi biyayya gare su. Utuhum haqqahum wa sallallahu haqqahum, yace ku ba su haƙoƙin su na biyayya amma ku roki Allah ya ba ku haƙoƙin ku. Saboda haka irin wannan abubuwa su ne, sai dai in shugaba yace a bidirewa dokar Allah nan kan ba biyayya la sam'a wala ta'a, ko da zai kashe mutane wannan sai bismillah. Amma indai wannan irin mu'amala ce to za a abun nan ba. Amma demokradiyya, a tsarin demokradiyya kana da daman kai challenging shugabanka ido da ido. To wani sai ya sake a tsarin musulunci ko ba haka wani, in ka duba kitabul imarat ka duba sharhin Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, to sai kaga mutum bai ankara ba ya koma yana bin tsarin demokradiyya a lokacin da yace yana fada da demokradiyya. Ita ce ta bada daman ka fito fili kai fito na fito da shugaba ka fada ko a radio ko a TV ko a ina. Wannan demokradiyya ta yadda da wannan, amma musulunci bai yadda da wannan ba. Saboda haka irin wannan abubuwa din kai ba wai tsoro bane ko ba gazawa baya bane, a'a in dai manzon Allah ne ya faɗi a sallallahu alaihi wasallam ko duk duniya sun ce tsoro ne to ka rike shi. Kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kawai ka tsaya a kansa, ba wata hanya ta nusar da mutane wanda ta wuce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wata hanya ta samar da zaman lafiya da nitsuwa a cikin al'umma wanda ta wuce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullun karka yadda hamasa ta dauke ka ko zigan mutane ko kuma ce ai wannan malami akwai taji kana yi ana Allahu akbar, a'a duk wannan kar yadda ne ka shin abunda kake haka manzon Allah yace ai to ka tsaya ana ko da za a yi kabbara ayi kabbara akan ka faɗi abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, akan ka tsaya akan abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai. Kar wani abu ya ɗebe ku ko zigan mutane ko kuma a rudanin mutane ko hayanin mutane, duk wannan kare da mutum shi dai yaya manzon Allah ya ka tsaya akan wannan. Dukkan alkhairi ya kare a cikin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya samu daji. Ya sake tambaya ta biyu amma kasancewar lokaci za mu tsallake ai tunda an ansa ɗaya kam yayi insha Allah ta'ala. Sannan ya ce wannan ko mai tambaya ta gaba ya ce malam menene malam ni ne a wajen aiki, a wajen aiki na aka bani loan din kuɗi amma babu interest a ciki, wato babu ƙarin kuɗin ruwa a ciki. To shine sai ce sai na biya wa mahaifiyata kujeran Makka, to malam akwai laifi a ciki ko babu? A ina laifi kuwa, ai kai abinda ya dace dama ba kuɗin ruwa, ai bashi halal ne, bashi halal ne ka karɓi bashi abun kowaye da sharadin cewa za ka biya shi a lokacin da kuka ƙayyade. Saboda haka daga karɓan bashinka sai kaga cewa ga biyar Allah mahaifiyarka wacce ta aife ka, kaga kawai ba abun da za ka yi da wannan kuɗi, farko sai ka biya mata haji in ya saura kai wani abu, in ma bai saura ba dai kai dai ka biya mata, ai wannan bashin nan yayi albarka insha Allah ta'ala. Saboda haka Allah ya bada ikon biya wannan abu yayi daidai gaskiya, babu wani laifi a cikin haka, balle ma ba kuɗin ruwa. Wannan mai tambayar shi kuma ya ce bayan ya yi addu'a ce malam me malam ni ce malam na ce me matsayin zobben da za a baka a ce maka maganin maciji ne, shin ya halarta a sashi? A wannan babu wani maganin maciji a jikin zobbe, ba mamaki tsafe-tsafe da camfe-camfe wannan yana iya kai mutane su shiga haka. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba, sahabbai ba su yi haka ba. Saboda haka su wani kau dabara menene duk yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, wannan abubuwa ne wadanda domin da sun yi da ba za a kashe su a wurin yaƙi ba, da sun sha irin wannan abubuwan ba za a soki Umar radiyallahu ta'ala anhu da takobi ya soke shi abunan da wuka ta soke shi kuma ta je har ta kashe shi, ba za a kashe Usman radiyallahu ta'ala anhu da takobi ba, Ali ibn Abi Talib shi ma da takobi aka kare, duk da suna shan irin wannan abubuwa da meme, amma in mutum maciji ya taba shi ya samu jarabawa sai a je a nemi magani, nan sai a nemi magani, a allurai ne, a itatuwa ne, ganyaye ne, duk wannan magunguna sun halatta ayi magani da itan bishiya ko ayi magani da jijiyan bishiya ko ayi magani, matukar babu sabawa shari'ar musulunci ko karya tauhidi wannan ya halatta za a yi. Amma duk abin da aka ce a ga zobe nan in dai yana jikinka ba za a yi kaza ba, to zaka ga da zaran zai shiga jeji sai kaga ya dauko zoben ya sa, to an shiga matsala kenan. Saboda haka wannan bai halatta ba, wallahu ta'ala a'lam. Kasancewar lokaci ya insha Allah ta'ala za mu dakata anan sauran tambayoyin nan insha Allah gobe muna ga za a kare su bi izini za insha Allah muna fatan Allah ya taimake mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan sura suratul an'am muna fatan Allah ya taimake mu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك صدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره ba su girmama Allah iya yadda ya dace a girmama shi ba malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana ne ga Quraishawa wanda suka kafirci su ne Larabawa wanda suka kafirci malamai wasu suka ce ta sauka ne akan Yahudu da Nasara suka ce a Yahudu da Nasara sun yadda akwai littafin da Allah ya saukar saboda haka suka ce da siyarin maganan da kuma a asalin saukan abunan aya din tana magana ne akan Larabawa wanda suka kafirci wanda suke jayayyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kuma ƙaryata alqur'ani mai girma da Allah ya saukar masa don haka Allah subhanahu wataala ya ce wama qadarullaha haqqo qadarihi ba su girmama Allah iyakan girmama wanda ya dace a masa ba idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay lokacin da suka rinka cewa Allah bai saukar da komai akan mutum ba babu wani mutum da Allah ya saukar masa wani abu sun faɗi wannan ne suka kole ma manzanci gaba ɗaya har na farko don kawai nufin ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai manufar ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi yasa ma duk sai suka ƙaryata duk manzannin ma gaba ɗaya mutum yana son ɓata abu yana son lalata abu don kawai wasu mutane ko kuma yana son ya lalatawa wasu mutane wani abu ko yana son ya lalata wani abu na wani anguwa in aka ce masa ba zai lalace ba sai duk nagari ya lalace in dai guyinsa lalatawa ne za ka ga bai damu ba duk garin ma kowa ya shiga masifa duk garin kowa nasa ya lalace to shi yasa wai dan garin lalata sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata shi shi yasa sai suka ƙaryata duk manzannin da Allah ma ya yi suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay ba wani mutum da aka ce Allah ya taba saukar masa wani abu sai Allah ce kun ga ya musu tambaye su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa to waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran wa hudan linnas wadda shiriya ne wa hudan da tsabuna nuran haske ne yake dauke da shi wa hudan linnas kuma sannan shiriya ne ga mutane taj'alunahu qaratisa wadda kuke sanya shi cikin takarda wato wanda suka gane da rubuta wasu abubuwa su zo su yi ƙarya da shi su ce wannan ma a cikin attaura aka rubuto ko kuma a cikin attaura aka yanko shine taj'alunahu qaratisa kuna sa shi cikin takardu daki daki sai a dan yanko wani abu sai a gauraya da abin da yake cikin attaura da kuma ƙarerayi tubuduna ha kuna bayyana su kuna cewa kaza 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 wa tukfuna kathira, sannan kuna boye mafi yawa daga cikin abin da yake cikin at-taura. Da wannan ne yasa wasu malamai suka ce a ayan tana magana ne akan yahudi, amma malamai mafi yawa suka ce a tana magana akan mushrikai. Allah ce wa ullimtum ma lam ta'lamu, sannan aka sanar da ku abin da baku sani ba, na saƙon da aka bayar na annabi Musa alayhi salam baku sani ba, ba kwanan aka yi, amma sai gashi yanzu an baku labari cikin alqur'ani amma kuna ƙaryata shi. Ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, ku kanku baku sani ba, kuma iyayenku ma basu sani ba. Allah ce qulillah, gaya musu Allah. Malamai suka ce Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya ce qulillahu anzalahu, shine qulillahu anzalahu, ai kace Allah shine saukar da Al-Qur'ani. Thumma zarhum fi khawdihim yal'abun, sannan ka kyale su cikin rudanin su, yal'abun, suna ta wasanni da kansu da kansu, suna wasa da ayoyin Allah, kyale su cikin wannan rudani. Wa hadha kitabun, ko kuma qulillahu anzalahu, kace musu Allah shi ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi. Qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa, shine at-taura. Qulillahu anzalahu, ay anzala at-taurata allati ja'a bihi Musa. Wa hadha kitabun, wannan kuma al-qur'ani, kitabun littafi ne. Anzalnahu, wanda muka saukar da shi. Mubarakun, wanda yake cike da albarka. Musaddiqul ladhi bayna yadayhi, yake kuma gaskata wanda suka rigaye shi, at-taura, al-injil, az-zabur da sauransu, duk al-qur'ani ya gaskata su. Kuma sannan an saukar da shi zuwa gare ka ne, walitunzira ummal qura wa man hawlaha, don kai gargadi ga ummal qura, wato uwar al-qariya, ita ce Makka. Duk wani birni a duniya, Makka ita ce mafiyar birni, domin ita birni ce da Allah ya ambace ta birni. Sauran birane ko mutane ne suke ce musu birane, amma Makka min fawqi sab'i samawat aka ce mata ummul qura. Kuma an ce mata ummul qura saboda babu wani birnin da ake jin cewa birni ne in ba birnin musulunci inda Ka'aba take ba. Babu wani birni a doron kasa, wani guri a doron kasa wanda ya kai inda Ka'aba take daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka ita ummul qura ita ce Makka, babu wani birni da ya kai ta. Wa man haula hada, garuruwa da suke gefenta. Da wannan wasu a wanda ba su musulunta ba suke cewa to ashe saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kawai zuwa ga mutanen Makka ne da garuruwan da suke gefen Makka, me ya kawo 'yan Najeriya kuma su musulunta, me ya kawo 'yan Najeriya kuma su ce manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon su ne? Ai Allah subhanahu wataala ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh. To san wannan ayan ba? Allah sai ka gaya wa mutane ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya. Kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli, an bani abubuwa biyar wanda ba a bawa wani daga cikin annabawa ba kafin ni. Daga cikin wannan abubuwa biyar din yace wa yursalun nabiyyu ila qaumihi khassa wa ursiltu ila an-nasi kaffa, ana aika annabi ne zuwa ga mutanensa su kai, amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya. Wannan ke nuna manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowa da kowa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bamu aiko ka ba sai kawai ka zama rahama ga talikai gaba daya. Sannan Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne zuwa ga jintin farare, larabawa da turawa da kowane irin yare, da kuma baƙaƙe, da kowane irin yare a cikin baƙaƙe din da launin bambancin fata, duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko. Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne zuwa ga gare su gaba daya su yi imani da abin da Allah ya aiko shi da su, da ya aiko shi da shi. Haka Allah subhanahu wataala ya ce walitunzira ummul qura wa man haula, fara aiko, fara kira da zaka yi, fara kira da zaka yi sune wa'innan mutane ne. Domin a wata aya Allah ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin, haka in ka duba Allah subhanahu wataala da yace wa anzir ashirataka al-aqrabin, kamar da shu'ara'i Allah ya faɗa, yake nuna a fara kira zuwa ga dangi, tare danginka ka isar musu wannan sako. Kaga da ai sai mutanen Makka ma su ce to ai sakon zuwa ga danginka ne kawai, banda mu, wanda ba danginsa ba sai su ce banda su sako. to da aka ce wali tunzira ummul qura ana nufin yayi gargadi ga danginsa sannan ya fito garin Makka sannan ya fito wajen Makka sannan ya fito duniya gaba daya ma'ana matakin farko ne abin da ake nufi anan wali tunzira ummul qura wa man haulaha a mataki na farko na da'awa walladina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wanda duk suke imani da ranar lahira su kam suna imani da alqur'ani sun tabbatar alqur'ani gaskiya ne babu mai musun cewa alqur'ani gaskiya ne sai wanda bai imani wa hum ala salatihim yuhafizun sannan kuma suna kula da sallolin su suna kiyaye sallolin su in suna sallah suna yin sallah domin Allah kuma suna yin ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar na'am
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
الله سؤالي أبعي
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban wa yati zalunci ga irin wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah ai la ahada azlamu min hadha ba wanda ya kai wannan zalunci wanda zai kirkiri ƙarya ya ce Allah ne ya faɗa ya faɗo wani abu ya yanko wani abu a cikin at-taura ko al-injil wannan ayar malamai suka ce tana magana ne akan ayyukan yahudawa ko kuma akan ayyukan funhas wani mutum daga cikin yahudawa sai ya kirkiriya ya jingina ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ce babu wanda ya kai wannan zalunci wanda zai kiro ƙarya ya faɗa ya ce Allah ne ya faɗa au qala uhiya ilai ko kuma wa ya kai wanda zai ce an yi masa wahayi walam yuha ilaihi shay alhari ba abinda aka yi masa wahayi wasu malamai suka ce wannan tana magana akan Musailamah al-Kazzab da ya kiri ƙarya ya ce shi ma annabi ne saboda haka ya ce shi ma annabi ne annabi ne shi ma annabi haka Musailama ya yi da'awar annabta wanda Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yaƙe shi aka kashe shi Wahshi wanda ya kashe Hamza ya yi shahada radiyallahu ta'ala anhu babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma a yaƙin abuna al-hadiqa shi ya je kashe Musailama ya ce zai yi kokari sai ya ga ya kashe Musailama lokacin da ya jefa mashi ya soke Musailama ya ce yana fatan yadda ya jefa mashi ya kashe Hamza radiyallahu ta'ala anhu to kuma gashi ya jefa mashi ya kashe aduwallah Musailama yana fatan Allah ya masa abuwa da wannan kamar yadda ya wanci saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wanda yake cewa an yi wahayi gare ni alhali ba masa wahayin komai ba har yanzu yana kawo ƙarya yana kawo alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa shi ma yana da suratul fil ta daban azibu mazib wa ma adraka mazib, daga jin abun kawai shi ne. Allah subhanahu wataala ya ce wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah, ai babu wanda ya kai wannan zalunci irin wanda yake cewa shi ma zai saukar da irin abun da Allah subhanahu wataala ya saukar na alqur'ani, in irin wannan magana ce zai iya yi. Lokacin da suke cewa law nasha'u la qulna mithla hadha, da a ce mun ga dama mu ma da mun faɗi irin wannan magana din. Bayan Allah ya musu tahaddi, kulla in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, basi saba an yi tahaddi sura goma ma su kawo, am yaqulu naftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tu min dunillah in kuntum sadiqin, shi ma suka kasa aka ce su kawo sura daya, am yaqulu naftara qul fa'tu bi surati min mithli wad'u man istata'tu min dunillah in kuntum sadiqin, sun kasa aka ce to daga karshe sai Allah ya musu tahaddi na karshe, wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin, to daga an nemi su kawo misalin min mislihi ma wani abu ma daga sura din a kawo a ce cikakken sura ko aqsaru sura tahajjin surat ayan surat yunus mafi kankancin sura mai aya uku kenan kamar suratul kausar tace mafi gadartan sura alqurani, mafi gadartan sura alqurani aya uku ne su kawo misalin haka sun kasa, to daga ma irin mafi gadartan masu kawo wani abu mai fasaha irin na wannan na alqurani kuma su kira ababen bautan su koma bayan Allah su zauna daidai kamar yadda Allah yake kiran kansa a cikin alqurani ya zama daidai, wanda Allah ya ce wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum qulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun, Allah ya kira kansa, Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadari in qalu ma anzalallahu ala tuwa inna maganganun hikaitowa ake, kuma sunan Allah yana shiga saboda gaba da Allah da suke yi suke ganin ababen bautan su sune ababen bauta, to su ma su kawo ayoyi su kira ababen bautan su zauna daidai a cikin ayan a gani inda gaske suke, saka babu wanda ya kai zalunkin irin wanda shi ma yake cewa sa'unzilu mithla ma anzalallah. Allah ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, da zaka ga lokacin da azzalimai irin wannan wanda suka zalunci kansu suke shiga cikin halin magagin mutuwa za a dauran su, wal mala'ikatu basitu aydihim, mala'iku suna nan suna wato tura hannun su gare su, basitu aydihim ba nan ne suna shimfida hannun su kawai akan su ko su ji dun yi ko sanyi ba, a'a basitu aydihim suna sanya hannun suna dauko rai daga jikin su suna dukan su, basitu aydihim dau hannun su su maka musu, haka mala'iku suke suna kokarin cewa rai ya fito, suna cewa akhriju anfusakum, ku fidda ranku da kanku. Idan mutum ya zo mutuwa, in ba mutuwar rahama zai yi ba, to Allah Allah yake ma ran ya fita saboda bala'in da yake shi, to kuma ran ba zai fita ba sai lokacin sa yayi, in lokaci yayi malakul maut zai zo ya zalila, to mala'ikun za su zo suna dukan mutum suna murda shi ana zaƙulo rai din daga jikinsa yana fitowa ana tawa da shi, in an zo makogoro sai a tsaye da shi inda ana jiran ajali kawai ya gama cika, to lokacin mutum ga kishiruwa ga bala'i ga kamun mala'iku ga mala'ikun da yake gani cikin sifofi wata iri za su zo masa suna masa barazana yana razana, shi kansa jira yake kokari yake a cire ran ma, mala'iku kuma suna dukan bayansa suna cewa akhriju anfusakum, ku fidda kanku da ku fidda ranku da kanku, al-yawma tujzauna 'adhabal hun, yau za a sakanka muku da azaba ta walakanci ta kaskanci, ku fidda ranku da kanku. Ina mutum shi ma jira yake a fitar ya ran ya fita don ya huta, ya dauka hutawa zai ne ran bai fita ba, mala'iku suna cewa fidda ranka mana, kana so ran ya fita fitar da shi, ina ba zai iya ba sai ajali ya cika, sannan a fidda rai kuma a shiga wata wahala, ana fidda ran wanda ba mu'mini ba azzalimi wanda ya zalunci kansa, in mala'iku suka daure din suna tafiya domin malakul maut da ya zalunci rai ya gama sai su kuma su karba mala'iku, mala'ikun azaba su suka tantanta ga mutumin da ba na kwarai ba su nade rai din cikin likkafani wanda aka dauko shi na wuta, da aka nade ana tafiya za su zo sama za a suna neman a bude musu sama za su wuce da raini wannan wane ne da gabi ma tukunan mala'iku za su ce wannan wane irin rai ne kuka taho da ita mai wari warin sai ga mai ko ina fadin sama da tsiran wane dan wane ne za su gaya musu sunan mafi munin sunansa da ake kiransa da shi a duniya ga in wani wanda ya saba sunansa wani ko ya ce ci kawo sunansa ko da sai akwai wata gari ci kawo amma sai ya tsau wannan ya dauka wani abun kirki ne ko kuma wani kaga ya maka wani suna a jikinsa ko a hannunsa ya rubuta in tashi ya ɗebe shi ce sunansa ko ya ce sunansa wani jagu ko wani menene haka ya dauka wani suna wanda ya ga wasu makiya Allah suna sawa kansu shi ya ce sunansa ke tutsitse wannan sunan sai su maka wancan sunan sai wannan ne dan wane shi ne muka taho da shi daga duniya ya ce a wannan ba umarke mu bude muku kofa zuwa gare shi zuwa garansa ba ba za a bude masa kofar sama ba la tafattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat zuwa ba sai in dai raƙumi zai iya wucewa ta kofar allura in kaga wa'annan sun shiga aljanna shigansu aljanna sai in dai raƙumi zai iya wucewa ta kofar allura sai ya raƙumi zai wuce ta kofar allura hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat wannan ba zai taba yiwa ba to wannan yake nuna shigansu aljanna ba zai taba yiwa ba don haka ba za ma a bude musu kofa su shige ba sai dai kawai sai a jefo ran daga can da dawo gurinsa yana cewa ya laitaha aina tadhhabuna biha su kuma mutanen ƙasa ana ta shishiwa ana kiran mutane janaza saboda haka an jefo ran daga can kawai ta dawo ta same shi bayan an sajjara ta a cikin sijjin a cikin mutanen da ba na kirki ba ƴan wutan jahannama Allah ya kiyaye mu sannan a ɗauke shi ana tafiya da shi yana ya laitaha kai tonsa ina za a kai shi ne yau ina za a kai shi ne yau haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ce za a tafi da shi da mala'iku suna cewa al-yawma tujzauna 'adabal huni za a dandana muku azaba na walaganci bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haq sakamakon abunda ko kasance kuna fada kuna jinginawa ga Allah wanda ba na gaskiya ba wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance kuna masu girman kai game da ayoyin Allah maimakon ku yi imani sai ku yi imani Allah zai ce wala qad ji'tumuna furada hakika ga kunan kun taho mana furada daya bayan daya kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a farkon lokaci wannan wasu suka ce ranar tashin alkiyama ne wala qad ji'tumuna furada hakika kun zo mana daya bayan daya yadda ake mutuwa wannan ya mutu ne sai wancan ya mutu sai wancan ya mutu kamar yadda ake aihuwa yau an haihuwa ne gobe an haihuwa ne bayan shekara 10 tukun aka haihuwa ne wani sai ya bar duniya ma tukun ake haifan wani wani sai ya shekara 50 ake haifan wani wani sai ya shekara 60 ake haifan wani wani sai ya shekara 80 wani sai ya shekara 100 ake haifan wani jinjin wani kuma ya gama shekarun sa ya tafi duniya ran da yake barin duniya ranan kuma wani yake zuwa haka wala qad ji'tumuna furada ga kunan kun zo mana daya bayan daya yawa ne ya rasu wani kuma bare ya rasu wani kuma tun bare wacce ya rasu wani kuma shekaransa 20 bana da rasuwa wani ya yi shekara 1000 da rasuwa yau din nan wani ya fi haka shine wala qad ji'tumuna furada ga kunan kun zo mana daddaya daddaya wannan bayan wancan wancan bayan wancan kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon lokaci wa taraktum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar duk abin da muka kawata muku shi muka ba ku shi na adon duniya duk kun manta da shi kun baro shi kun tahu akwai wanda zai ce in zai tafi yake tafiya ko da motar sa ko da menene Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yatba'ul mayyit salasa abu uku su suke raka mamaci abu uku su suke raka mamaci zuwa gurin kwanciyar sa abu ne ahluhu iyalansa dangi da ƴaƴan mutum da yayunsa da kannansa da sauran mutane aminai duk su ne suke haduwa a tafi wa maluhu da dukiyar sa in yana da mota ko yana da abun hawa ko menene duk za a yi amfani da shi a tafi in akwai motar daukan gawa a gidan ma tasa ce mallakan sa ce amma a ciki za a sa shi kuma a tafi don haka maluhu da ahluhu wa amaluhu da aikinsa aikin mutum ma yana tare da shi za a tafi makabarta fa yarji'u ithnan guda biyu za su dawo wa yabqa wahid ɗaya zai zauna a can zai zauna ya taya shi amma biyu kan za su dawo yarji'u ahluhu wa maluhu dukiyarsa da iyalansa za su dawo gida bayan an binne shi wa yabqa amaluhu aikinsa kuma zai zauna tare da shi in aikin alkhairi ne fa lillahi alhamd aikin alkhairi ne in aikin ba alkhairi bane ma shine zai zauna a gurinsa Allah ya kiyaye iyalansa za su dawo gida su raba dukiyar dukiyar ita ma za ta dawo amma iyalan za su raba dukiyar saboda haka za su raba wancan ya dau wancan wancan ya dau wancan haka Allah ya kiyaye haka wala kadi abuna wala kadi jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, bayan bayan ku kamanta da duniya, gidajen da mutun ya gina, gidan da mutun ya gina, motar da yake shiga, komai, matan da ya aura, ƴaƴan da ya haifa, duk gaba ɗayan su ya bar su bayan bayan sa, ya manta da su, baya tunan su, ana zuwa za a zalirar mutun duwai na zai manta da su, zai kyale su, ya bar su domin sha'anin ya wuce nan, ya wuce tunanin wa'innan. تركت ما خولناكم وراء ظهوركم التي وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء بمغا وند ذا سيتيكو وند كوكي راي شيوا سو ذا سي تاريا دكو وجن وهلا سفيدكو او وهلا كو كما ذا سي تيماكيكو با بمغانسو با لقد تقطع بينكم ان ينتهي صله تكانين دو وند متين يي ريكا شيني ابون بوتا كوما بايان الله ان انزو رامتاشن الجاما بابو صله بابو ابن shi kansa gudu yake in yaga wanda ya rike shi abun bauta, wannan yana ta kansa, wannan yana ta kansa. Wa dalla ankum ma kuntum taz'umun, duk abin da kuka kasance kuna rayawa ya bata, ba za a ganshi ba. Allah ya kiyaye mu, saboda haka mutuwa tashin alkiyama abu ne mai wuya. Allah ya ba mu ikon aiki domin samun tsira a irin wannan ranar. Allah kuma ya tsere da mu da rahamarsa da ni'imar, wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala in muna raye gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya, muna fatan Allah ya taimake mu. to dukkan wa'annan da suka turo sai dai wancan da yace ko wata sister ta dama yace uhibbuka billahi ahabbaka Allahu alladhi ahbabtana fi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatil firdaus bi hadha al-hubb wata sister ko za ta aure shi fi sabilillahi ba ai wannan kan ba kai bayani sosai ba inda kaga sister da kaje sai kaje ka tambayi izini a gurin iyaye su abunan kuma ka tabbatar kana da sadaki da kuma riki halin rike ta da sauransu amma aure ana cewa kawai wata sister ta yi abunan fi sabilillahi har aure ma sai mun masa haka masallaci anan ba haka wani gaskiya in ka shirya ne ka abunan kaga wata wadda kake zo kaga sai aje a samu ka samu iyayenta ko ka tura waliyanka wakilanka su samu iyayenta abuna amma haka kawai aure a ce abuna wannan ba gaskiya aure ya fi karfin nan ai aure ya fi karfin nan kawai a masallaci a ce wata sister ta auri mutum fi sabilillahi kaman ya wannan zaka jima kana jira baka ga abuna ba kaga gwanda mu gaya ma tun yanzu saboda ka bi yadda shari'a take yawa don kar kai ta jira ne ka ga shiru yawa gwanda mu gaya ma tun yanzu ka bi yadda tsarin yake yawa jika ka je ka shiga gumu kawai in zaka shiga muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala wa'inda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka ce suna neman haƙƙinsu a gurin gwamnati a tunatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gwamnati ta waiwaya ga haƙƙoƙin masu haƙƙi ta kuma ji tausayinsu ta lura da al'amarinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma ta ba su a cikin lokaci duk irin wa'innan abubuwa ɗin muna fatan gwamnati insha Allah ta'ala ta kasa kunne ga irin wa'innan maganganu da talakawanta suke turowa ta kuma ɗau mataki domin wannan shine nauyi ɗin da kuma amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu insha Allah ta'ala in suka ɗau mataki na bin abubuwa ɗaya bayan ɗaya a gama da wannan a tako wannan musamman abin da ya shafi haƙƙin talakawa yana da matuƙar muhimmanci domin shine abin da yake sa in an taɓa haƙƙin talakawa nan da nan fishin Allah yake zuwa cikin mutane masu mulkin su kasa gane yadda za a yi mulkin wa'inda ake mulka su kasa gane wani irin mulki ake musu amma da zaran an bi irin wa'innan haƙƙoƙi ɗin insha Allahu ta'ala aka bawa masu su to za mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa insha Allahu da haɓaka kuma duk wani mai mulki da ya bi haƙƙin talakawansa ya kula musu da shi ya ba su to sai Allah ya ɗaga shi a duniya da lahira insha Allahu ta'ala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu mulki masu adalci suna hannun daman Allah akan kujeri ranar tashin alƙiyama kaga wannan za mu so shugabanninmu su samu wa'innan kujeri insha Allahu ta'ala in muka zo mu ma su ma su yi mana addu'a mu zo mu samu shiga aljanna gaba daya saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya sa su kula da wa'innan abubuwa su biya wa talakawa haƙoƙinsu dukkan wanda suka turo marasa lafiya wanda ya ce an masa haihuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka cikin wannan zuriya din barakallahu fi mawhibik wa shakartal wahiba wa balagat ashuddaha wa ruzikta birraha dukkan wanda suka turo marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta duk marasa lafiyan Allah ya azurta su da lafiya ya sauƙaƙe musu cututtukan da suke damun su waɗanda kuma suke cikin halin kuncin rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda su daga wannan kunci din zuwa ga rayuwa mai sauƙi waɗanda suke dabaibaye da basu suka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon biya ya sanya su biya basu sukansu tun lokaci bai ƙure ba waɗanda za su yi tafiya ko kuma wanda ake tare da su za su koma a gurarensu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su lafiya ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara ko muka ji ko kuma muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin wanda suka dace Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka a wannan rana mai albarka abin da Allah yake rabawa na yantawa da gafara da rahama Allah ya sa mu a ciki wanda ya turo yana buƙatar shiriya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu Allah ya shiryar da shi duk abin da muke yi na zunubai Allah ya sa daga wannan wata mun daina yi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake daidai da zuwa ga abin da yake so duk abin da Allah baya so kuma muna aikata shi Allah ya sa mu gane mu daina Allah ya ba mu ikon dainawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إيا يمو الله كغفر تامس كرا كولنس الله كيافي موت ذنوبنس الله كساسنا دا غسكي موند الله كأنتاس أولنا رانا دمولة سوانا رانا مي البركة الله كهذا مولة سواتكم الجنة في الدول الله كفصح موت سكين كبر برنس وأن دباس دلافيا سكين إيا يواند سكي رأي دوكا مونام وسو إيا يسو رسو وسو إيا يسنا رأي waɗanda suke iyayen suna cikin jinya Allah ya ba su lafiya Allah sa jinyar ta zama kafara gare su in mutuwar mu ko mutuwar su ta zo Allah ya daura yawan mu cikin imani Allah ya hada mu da su cikin aljanna firdaus Allah ya sa mu zama iyaya na ƙwarai gare su kuma Allah ya azurta mu da zuriya tayyiba اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره dukan mun kowa da abin da yake so a gurin Allah Allah ya bi mu sanin bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu da rahamarka kowa abin da yake so Allah ka bashi ka sanya alkhairi a ciki اللهم قضي لنا حوائجنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم قضي لنا حوائجنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا من لا يوجد شيء في الارض ولا في السماء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم امننا في بلادنا اللهم امننا في بلادنا اللهم امننا في بلادنا وامن المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم آمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واغفر لمشائخنا وعلمائنا وعلماء علمائنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.